daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 3125 da kuma 16 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan zangon FM na dala wato na 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma niyya a binnin kunni sannan muna sauraron za mu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro barkanku da wannan lokaci yau talata 3 ga watan Afrilun shekarar 2018 Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad, wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye da farko ga kanin labaran duniya.
Sakatariyar yaɗa labaran fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin kasar da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To bayan da hukumomin Najeriya suka bayyana alfanun yiwa 'yan kungiyar Boko Haram afuwa, masana sun fara bayyana sharuɗan da ya kamata a kiyaye.
Na farko sai an karfafa tsaro dangane da shi sulhun kansa kar a bari siyasa ya shigo ciki
za ku ji sauraron shawarwarin da masanan ke bayarwa to dangane da harkar tsaro kasashen da ke kewayen kasar Libya mai fama da rikicin siyasa da ita kanta Libya suna gudanar da wani taro a Yamai
makammai da ke shigowa kasashen mu da kasar Libya suke zawo kuna ganin kwaya wannan da ke zuwa Turai da wanda ke yawo cikin kasashen duk ta nan yake biyansu
muna dauke da karin bayani kan wannan da kuma jimamin da aka shiga Afrika ta Kudu bayan rasuwar Winnie Mandela da kuma shirin noma da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya a yanzu
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sakatariyar yaɗa labaran fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba. Amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. Ms. Sanders bata dai ba da wani ƙarin bayani ba akan shirin ganawar. Shi ma hadimin fadar shugaban Rasha ta Kremlin, Yuri Ushakov, ya tabbatar da cewa Trump ne ya fara kawo shawarar ganawa da Putin a fadar White House. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baki a China da Amurka sun rarraba akan munin yanayin. A yanzu kasuwanni na mai da martani, manoma na mai da martani, ƙungiyoyin cinikayya na mai da martani, kuma yawancin mu na ganin cewa Ƙarshenta da ƙyar wannan takaddama ta haifar da ɗa mai ido a cewar Dave Swanson wani masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar Iowa da ke Amurka. Ya ci gaba da cewa abinda muke gani yanzu tabbas rikici ne. An ja daga abinda ba mu sani ba shine har zuwa wani mataki bangarorin biyu za su kai. Ana sa ran shugaba Trump zai sanar da sabon tsarinsa na haraji da zumma horar da China akan irin manufofinta na musaya da kuma satar fasahon Amurka da take yi. Duk da cewa bangarorin biyu sun jaddada cewa ana ci gaba da yin shawarwari, babu wani abu a zahiri da ke nuna suna kokarin neman mafita daga cece-kucen nasu. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa Zai soke wata yarjejeniya tsakanin kasar da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, yarjejeniyar mai da dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar, amma 'yan sa'o'i kaɗan ya kuma ce ya dakatar da ita. Ya faɗa yau Talata cewa bayan ya ji korafe-korafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa shi yasa ya soke yarjejeniyar. Kamata yayi shirin ya kai ɗan gudun hijira 16,250 ƙasashen yammacin duniya kamar Canada da Italiya da Jamus a cewa Prime Minister da farko. Amma daga baya Jamus ta ce ba ta da wata masaniya akan shirin kai ɗan gudun hijirar Afirka ƙasarta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Mexico ta ce za ta bada mazauni ga 'yan gudun hijira ga wani ayarin bakin haure daga ƙasashen yankin Amurka ta tsakiya. Waɗanda saƙonnin shugaban Amurka Donald Trump a shafinsa na Twitter suka tada masa hankali kwanan nan akan buƙatar shugaban ta ƙarfafa iyakokin ƙasarsa. A wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin cikin gida da na waje na Mexico suka fidda jiya Litinin, sun lura cewa ayarin jama'ar waɗanda yawancinsu daga ƙasashen Guatemala da Honduras da El Salvador suka fito sun taɓa yin irin wannan tafiyar ta ayari tun daga shekarar 2010, abinda ke janyo hankali akan 'yancin 'yan gudun hijira musamman waɗanda ke gujewa matsanancin yanayin rayuwa a ƙasashensu don neman mafaka a wasu wuraren. Manufofi akan baki na ƙasar Mexico na da ƙarfi sosai da suke neman tabbatar da doka da oda wajen shigowar baki da kuma mutunta 'yancin jama'a a cewar sanarwar. Babu yanayin da gwamnatin Mexico ta yarda da shigar baki ba bisa ka'ida ba a ƙasar. Ta yi wakilan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya su kai ziyara Myanmar a Bangladesh cikin wannan watan don ganin yanayin dubban musulman Rohingya da suka tsere wa wani farmakin soja a Myanmar. Yanzu haka muna kan shirya sharaɗin ziyarar a cewar shugaban kwamitin Jakadan Pedro Gustavo Meza Quadra a lokacin da yake magana da manema labarai jiya Litinin. Ya kuma ce a shirye gwamnatin Myanmar take ta amince da ziyarar. Amma makasudin ziyarar shine zuwa jihar Rakhine. Wasu musulmi tsiraru 'yan kabilar Rohingya su 700 sun gudu daga jihar Rakhine zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun daga watan Agustan bara bayan wani hari da 'yan bindigar Rohingya suka kai kan dakaran tsaron kasar da ya kai ga mai da martanin soja, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an shirya an kuma tsara shi tamkar abin da littattafan tarihi suka bayyana a matsayin kisan kare dangi. Jakada mai zade bai ba da ƙarin bayani ba, sai dai ya ce ana kan shirin ziyarar.
Maryam Dodi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To bayan da hukumomin Najeriya suka bayyana alfanun da ƙasar za ta samu idan aka yi wa 'yan ƙungiyar Boko Haram afuwa, masana harkar tsaro sun fara bayyana sharuɗin da ya kamata a kiyaye idan har shirin zai kankama. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina kai ne aiko mana.
Fadar shugaban Najeriya ta ce yin ahuwa ga mayakan na Boko Haram ka iya bude kofar tattaunawa da zai kai ga kulle yarjejeniyar kawo ƙarshen wannan yaki. Aliko Rashid Harun, wani tsohon Hafsa ne a hukumar leken asirin sojin Najeriya.
Shin wannan sulhun da ake yi da wani faction ne? Mun san cewa akwai faction wajen guda 4 zuwa 5 'yan Boko Haram. In ka duba kowanne wannan mutanen akwai abin da ake kira risk assessment. An yi risk assessment an fahimta cewa su wannan 'yan Boko Haram din tuna da inda suka kama bayan da suka da daga ita ainihin kungiyar Boko Haram wato ta Abubakar Shekau kenan. Don wannan attack na jiya ya nuna akan cewa fa ba duk faction din 'yan Boko Haram ake negotiating da su ba, saboda haka akwai sauran rina aka ba.
Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce wannan sulhu abu ne mai kyau amma bisa wasu matakai.
Na farko sai an karfafa tsaro dangane da shi sulhun kansa, kar a bari siyasa ya shigo ciki. Tsoron da mu da muke nazarin harkar tsaro muke da shi shine siyasa ta yi katutu a cikin mutane na da fahimtar cewa ita wannan gwamnatin dalilin da ta kusan karfafa sulhun shine saboda zaɓe da ya nufato, amma bisa ga la'akari da yadda wayansu kasashe da kuma duniya ke tafiyar da irin wannan yaki na ka'addanci da na kunatun kuza ce mishi sulhu yana cikin hanyoyi wanda ake shawo kan irin wannan matsalar to shi yasa muke goyen bayan sulhu din
su yanzu kungiyar Boko Haram sun kasu gida ne da wani zai sulhun a ciki
da dukansu in kana maganar sulhu baka warewa wani ma'ana dai ayi da duka
babban malamin addinin musulunci nan dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya Sheikh Abubakar Diya da baya suka yi yunkurin shiga tsakanin gwamnatin tarayya da mayakan na Boko Haram yace muddin ana son wannan suru yayi tasiri sosai to dole sai an janyo bangaren babban madugun kungiyar na Boko Haram Malam Abubakar Shekau
dan da za su samu shugaban gaba daya Abubakar Shekau ta bangaren su an samu an saka su duk wannan ba da karfi sosai ba na wasa ba dan da su za a samu aiki da su wannan shine zai kawo kashin wannan fitina a cikin Najeriya
abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya zai Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to idan Allah ya kai mu ashirin mu na dare kan wannan batu na yunkurin yiwa kungiyar ta Boko Haram afuwa miki su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku to amma kafin nan kasashen Chad da Libya da Niger da Sudan na gudanar da wani taro a birnin Yamai domin tattaunawa kan hanyoyin karfafa matakai akan iyakokin kasashen hudu a wani yunkuri na magance miyagun ayyukan da suka mamaye yankin Sahel da Sahara sanadiyar tabarbarewar al'amuran tsaro a kasar ta Libya wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
taron wanda nauni ɗaya takne na matsayin wata damar canza yawu tsakanin ministocin da ke kula da harkokin cikin gida da takwarorinsu na tsaro da masu kula da harkokin waje ba idan manyan hafsoshin soja da jami'an samar da bayanan sirri a wani sabon yunkurin zakulo ingantattun hanyoyin warware matsalolin da ke da nasaba da rikicin kasar Libya inji ministan tsaron kasar Nishar Alhashi Kallamu Tari
matsalar da ke da kai kasar Libya ta hi ƙarhin Libya ita dai ta hi ƙarhin ƙasa guda ita dai matsalar da kasar Libya ke aikowa cikin kasashen mu wannan matsala ta hi ƙarhin ƙasa guda saboda haka nan ne a Kigali da sun kai taro wa'annan kasashen sun ka kawo shawara ga shugaban kasa Muhammadu Yusuf ya kira wannan reunion a Niger dan a tattauna ba sa wannan matsalar kuna ganin bauta ta komo kuna ganin hutsakurin da ake na mutane na cinikin mutane da ake a kasar Libya makamai da ke shigowa kasashen mu da kasar Libya suke zawa kuna ganin kwaya wannan da ke zuwa Turai da wanda yawo cikin kasashen duk ta nan yake biyansu motoci na sata din da kasar Libya ne yake yawo cikin kasashen mu kenan illa da matsalar kasar Libya ta kawo sai dai kawai Allah ya kiyaye sai dai mu kama mu duka mu ga yadda zamu mu ciwo kan
sakataren harkokin wajen kasar Sudan Abdul Gani Abdul Karim na cewa mai da hankali ga musayar bayanai ita ce hanya mafi a'ala wajen cimma gurin da aka sa gaba
we want to penser comment on va trouver un mécanisme effectif pour échanger d'informations
shi kuwa ministan cikin gidan kasar Chad Ahmed Bashir na mai shawartar gwamnatocin kasashen hudu akan daukar abin da ya kira muhimman matakan shige da fice wato karfafa tsaro akan iyakoki da tsananta bincike musamman akan iyakar Libya ta bangaren gabas da kudu maso gabaci
renforcer nos forces au niveau de frontière c'est une stratégie coordonner nos opérations c'est une stratégie
a sakamakon lura da yanayi mai sarkakiyar da rikicin kasar ta Libya ya haifar a kasashe makwabta yasa taron bayyana shirin damka al'amura a hannun ƙwararru domin jin ta bakin su akan abubuwan da suke ganin su ne mafita
farawa ce an kai zaman tabi ne sai nan gaba za mu barin ƙwararri sojoji da polisai da sauran yan leƙen asiri su diba su ga menene ya kamata a yi wanda zai kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin wannan yanki
an bayyana cewa a yammacin yau taron ministocin zai bayar da sanarwar ƙarshen taro mai ɗauke da alƙawuran kowace daga cikin ƙasashen hudu da suka kira kansu ƙasashe mafi ɗanɗana kudar taɓarɓarewar al'amuran hukuma a ƙasar Libya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haɗa kanmu a tsere kanmu so juna, manufarmu a nan da mu tangana.
To a kasar Afirka ta Kudu kuwa ana ci gaba da zaman makoki bayan rasuwar tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban kasar Winnie Mandela wacce ta rasu a jiya tana mai shekaru 81 ɗazunan na tuntuɓi Dr. Abdullahi Yusuf mazaunin birnin Pretoria Afirka ta Kudu wanda ya fara min bayani kan halin jimamin da aka shiga
yanzu haka dai tun daga samu labarin rasuwanta a jiya kenan jama'a an shiga halin zaman makoki ana ta tururuwa zuwa gidanta dake Ogun Soweto a jiya ma shugaban kasa da manyan ministoci sun je domin su yi ma iyalinta gaisuwa mutuwar nata ya kada jama'a sosai saboda ana ganin ta a matsayin uwa na kasa, yato kuma jam'iyyun siyasa ma wanda suke na adawa su ma sun yaba da halinta kuma sun yi ma iyalanta da ƴan uwa gaisuwa da kuma kasa gabaki daya.
Kamar wace irin gudunmawa za a iya cewa marigayiya Winnie Mandela ta bayar ga ƙasar ta Afirka ta Kudu?
To, do da dai ta samu matsaloli da dama a rayuwa, musamman bayan da aka sako Mandela, tunda in jama'a za su tuna sun auren su ya rabu a shekarar 1996, amma duk da haka nan ta ci gaba da gugurmawa, tunda ta zama shugaban mata na jam'iyyar ANC, wato African National Congress, ta yi wanda ta kai shekaru 10 tana yi duk da dai su rabu din da ita. Haka nan gudunmawar da ta bayar a wannan tafiya na neman 'yancin kai, ba abin da ya kamata jama'a su fahimta shi ne, bayan zamanta matan marigayi Mandela, ta kanta ta taka rawar gani a matsayin ta na kanta, inda tana ɗaya da cikin abubuwan da ma suka jawo mata matsala, musamman lokacin da African National Congress ke samun matsaloli da kamar masu yaɗa jita-jita ko kuma masu leƙen asiri, wanda tana ɗaya daga cikin na gaba 'yan siyasa da suka fara zartar da hukunci a kansu, irin hukuncin a samu mutum, ana ce mishi necklace, wato a samu mutum ta a ƙona shi. Da kuma gwagwarmaya da ta yi na jajircewa a kan yadda na faɗa a baya cewa ita ba ta yi gudun hijira ba, duk wahalar da ta sha a nan ƙasar ta sha, haka kuma ta tsaya a gefen ita ce ƙashin bayan taimaka Mandela, duk da yana cikin kurkuku ba ta fasa ziyartar shi ba har lokacin da ya fito. Wannan gudunmawa da ta bayar ta bada gudunmawa matuƙa, wannan kuma ya sa mutuna da ƙima a idanun 'yan jam'iyyar ANC. Sannan wani abu kuma da a tuna shi ne, ta duk wannan gwagwarmayar da ta yi har zuwa lokacin da ta rasu, tana na a unguwan Talaka wanda ake ce musu Soweto, bata tashi ta canza wuri ba, so tana nan tare da Talakawa har lokacin da ta rasu a jiya kenan.
To, da kika taɓo batun cewa ta yi rayuwarta ne a unguwar marasa galihu, wani abu da na lura da shi shi ne ita ma a asibitin ƙasar ta Afirka ta Kudu ta yi jinya har Allah ya yi mata cikawa. Kamar akwai darasi da shugabannin ƙasashe masu tasowa za su iya koya a nan dangane da zuwa ƙasashen waje neman magani?
Ko shi mijin nata marigayi Mandela a duk cin da ya nan kasan jibe je ko ina ba, hatta kai ga lokacin da sai da aka yi mishi mota ta musamman wanda za ta ɗauke shi daga asibiti ta mai da shi gida, haka kuma duk abin da yake zuci a asibiti a mishi makamancin hakan nan a gida. In kuma mutane za su iya tuna a ƙasar nan suna da ci gaba sosai, musamman a fannin lafiya, inda abin da ake ce ma open heart surgery aka fara, kamar a nan aka fara shi a birnin Cape Town. So ya kamata shugabannin mu su la'akari da cewa ita ƙasar waje ba shi ne ba, idan aka gyara abubuwan da ke gida, musamman nisa asibitoci da makarantu, ya ga ya zama abin alfahari a gare mu, ko mutane za su ga cewa gwamnati na musu aiki ba wanda zai kyashin biyan haraji nan, ba mai kyashin biyan haraji saboda ya san yana gani a ƙasa.
Wayoni kan labarin mutuwa na tausan kaina, bazan manta badan mutuwa ta yi munya.
Dr. Abdullahi Yusuf kenan, mazaunin birnin Pretoria Afirka ta Kudu, inda can birnin Pretoria abubuwa ke cewa karfe 5 na yamma ne da minti 18, wato 10:11 kenan na safe, da minti 18 a nan Washington DC. Kai tsaye ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun yi alƙawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki a harkar noma, tattaunawar da ta mayar da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin magance su a fannin noma a Najeriya. Madina Dauda ce ta jagoranci tattaunawar da ta haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman.
To Khalid barin zo gare ka, ya kake ganin wannan al'amari ne na hana shigowa da shinkafa, hana saye, tabbatar da cewa an ci na gida duk da korafe-korafen da kai. Wani mataki kake ganin gwamnati zai iya dauka a wannan fannin?
To Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan darija. Kai ne kake da bukatan kai noma. Baka iya zuwa kai noma baka tare da ka ci abinci ba. To abincin da kake da shi bai wadace ka kai noma ba. A shekarun baya mun yi wannan maganar lokacin da gwamnati ta zo. Ya kamata a ce gwamnati ta samu amintattunta in tana da tsoro ta bangaren tsaro. Ta ba su damar su shigo da abinci isasshe yanda zai walta da al'ummar kasa zuwa a har a iya noma abincin da za a iya ci da kuma a saida shi a waje. In kika duba a baya mun tashi mun ga a kasar nan muna fitar da abinci zuwa Niger, Kamaru, Chadi, Central Africa, Burkina Faso, duk waɗannan kasashen Najeriya take feeding ɗinsu da abinci. Muna fitar da gero, muna fitar da dawa, wake, gyada da sauran mayika, muna fitar da waɗannan abubuwa da shanu. Yau mun wayi gari mu kanmu ba mu iya ciyar da kanmu. Menene dalili? Sannan abu na farko, noman nan yau duniya ta ci gaba. Ba maganar taki bane kurin, ba maganar maganin feshi bane kurin, ana buƙatar a samu feasibility studies na ƙasar da za ka yi noma a kanta, na irin da za ka noma da sauran kuma facilities na noma. Yau ba mu da waɗannan abubuwa. Duk abun da mutum zai yi noman da ake yau a Najeriya kamar mutum da ya tashi maraya ne. Babu dangin uwa, babu na uba. In ya samu abinci a juji zai tsinta ya ci don ya rayu. Daidai yake da manomin Najeriya a yau.
Bari in dawo wajen honorable, ka yarda da wannan bayani na Khalid?
Ban yarda da shi ba. To me yake faruwa agriculture a Najeriya? Abun nan yana cikin concurrent list, I think. The state, the national, duk suna da contribution. National ita nata policy za ta yi. Duk sauran abubuwan da ke kasa filin a jihohi suke. Jihohin nan su suke da babban nauyi a wuyansu wanda za su yi na manoma. Gwamnati tana bada, me za ta bada? Za ta bada subsidy, za ta bada incentives, wasu abubuwan kaɗan. Don har yanzu na sani akwai wire houses wanda gwamnati ke da shi na tarayya, wanda za ka je za ka samu abin da ake saidawa 50,000 a kasuwa. In ka je wire houses za ka samu akan rabin kuɗin ko kuma 15,000 za ka iya samu. A gaskiya don na gani mun yi accessing ɗinsa a Nasarawa, amma ina neman location na da ma har yanzu ba mu samu ba. To, haka wannan a ce wai dole sai abin da gwamnatin tarayya ta kwanta yi ba zai yiwu ba. Gaskiya jihohi su ya kamata su yi augmenting wannan, kaga kaman providing security locally a kasa din nan aikin jiha ne, tunda ƙauyuka ne suke, ba wai wani yaƙi ne aka zo ko ne ba zai ce gwamnatin tarayya ta tura. Bari ma ko duk da haka yanzu ma maganar security dake dazu, yanzu kin ga gwamnatin tarayya ta ba wa sojoji umurni da shugaban kasa ya je Nasarawa ya yi bayani ya ba da umurni, yanzu sojoji sun fara wannan rat race. Rat race nan irin kaman gudun kama bera ne ko? Ko gudun beraye? To shi ne. So abinda suke yi kuma me suke nema? Suna neman ƴan ƙananan masu sa da fitina. Don mun sani ana kullum ana maganar cewa makiyaya da manoma, ba makiyaya da manoma bane yake fada ba. A'a, akwai wasu ne musamman wayanda ba sa son zaman lafiya kasan na farko, na biyu ko suna so su yi siyasa da wannan tashin hankalin, ko kuma na uku Najeriya ne suke jin haushinta. Me suke nema? Suna targeting inda Najeriya ke samun abinci. Idan ka samu Najeriya ta tsakiya, North Central na gaba daya, duk ƙasa ne mai albarka, ana no ba abinda ba a noma a wajen. To nan ne duk yawancin fitintunan suke, kaje an ce yau an yi a Taraba, yau an yi a Plateau, gobe an yi a Nasarawa, jibi an yi a Benue, an yi a Kaduna, an yi a Niger, an yi a Nasarawa. Wayannan jihohin nan kwara duka zaki gani su ne ake targeting, kuma su ne waɗanda albarkatun Najeriya duk yazo kaman gangare ne wajen. Na arewa yazo, na kudu yazo, ne suka haɗu a wajen. Sai ya kasance duk abin da yake a Najeriya ana samu a wajen. A gaskiya fi sabilillah. To ni a nawa fahimtar fa. Ba wai wani abin da muka yi ba. Dan karamin ilimin da Allah ya bani na sanin harkar tsaro. Ina tsammanin wasu ne suke so su zo su samu mu a wajen don su nakasa ƙarfin Najeriya na ci da kanta, tunda mun yi alƙawari ma ƴan Najeriya. In Allah ya sa ka zabi Janar Muhammadu Buhari zai tabbatar da cewa mun ci da kanmu da kanmu, kuma an kama hanya. Don da shinkafan nan buhun shinkafa ɗaya tana kusan 28,000 a kasuwa. Yanzu buhun shinkafa za ka samu kilo 50 nan 14,000 a kasuwa za ka same shi.
To 14,000 honorable, in dai ba wani mai ƙarfi ba ne ba, ƙaramin ma'aikaci mai karɓan 18,000 ya sai buhun shinkafa ɗaya?
Ba sai buhun shinkafa ba, amma ya zaki da 14,000 da 28,000 kashi 50 daga cikin 100 ya ragu.
A nan muke ka ƙarshen wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma a Najeriya da mashirin na wannan makon baki ɗaya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙin namu, da Madina Dauda ta jagoranci tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti ni Sarfil Hashin Gume da ke cewa a huta lafiya
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku
Sakon farko ya fito ne daga Sadi Sa'idi Daura yace salam VOA Hausa haba mahukuntan Niger ya kamata ku gaskauta duba koken talakawan Niger akan dokar haraji da kuka sanya wacce ta saka ƴan Niger cikin kuncin rayuwa ya kamata ku canye dokar harajin matar kuna kishin talakawan Niger amma idan ba ku janye ba to kuna yi ne dan ku azurta kanku daga talakawan Niger VOA dan Allah ku taya mu cikin dan majalisar murattawa Ubala Shitu da na wakile Usman Ibrahim Ayo masu wakiltar gabashin jigawa a majalisun tarayya domin tunda muka jefa musu ƙuri'a suka tafi imama kujera har yau mu sake sanya su a idan mu ba balantana su cika alƙawuran da suka daukar mana a lokacin yakin zabe amma Allah ya kai mu shekarar 2019 lafiya zamu ba su mamaki sako daga Haruna Boda in Kaibo jihar Jigawa sai sako na gaba daga Yusuf M Ramadan mai gombawa jihar Gomben Najeriya yace assalamu alaikum Amurka hakika mu talakawan Najeriya mun yi maraba da yadda aka fara zayyano mana jerin sunayen masu halin beraye a Najeriya wato wanda suka warwaso da dukiyar kasa sai dai ba anan gizo ke sakar ba kamata yayi a daina sa siyasa a ciki haka zalika kamata yayi a zayyano mana jerin sunayen gaba daya ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba Ina ganin idan an yi haka ne kawai za a samu nasarar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Domin wallahi mu talakawan Najeriya an sha mamun warki. Babu ruwanmu da jam'iyya, mutum zamu zaba ba jam'iyya ba. Sai sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Mansur Baba Wuro na fada da Muhammad Bashir Damari da Nura Sani Rijau Radiologist da Ahmed Sale na fada. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Umarin da gwamnatin tarayya suka baiwa hukumomin tsaron kasa gami da jihar Zamfara na cewa duk wanda suka ga yana rike da bindiga in ba jami'an tsaro bane da su harbe shi hakan yayi daidai a ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya
yanzu kuma sai labari a takeice
A takaice sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya bada shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Russia Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba. Amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baki a China da Amurka sun rarraba akan munin yanayin. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasar da ofishin da ke kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar maida dubban ƴan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da kullar yarjejeniyar, amma ƴan sa'o'i kaɗan kuma ya ce ya dakatar da ita. Gwamnatin kasar Mexico ta ce za ta bada mazaunin ƴan gudun hijira ga wani ayarin bakin haure daga kasashen yankin Amurka ta tsakiya, waɗanda sakonnin shugaban Amurka Donald Trump a shafinsa na Twitter suka tada musu hankali kwanan nan akan buƙatar shugaban ta ƙarfafa iyakokin ƙasarsa.
To masu sauraro haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8 kenan agogon Ghana zamu sake dawowa da wani sabon shirin. Sannan kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma video. Yanzu a madadin ita
Maryam Dauda,
Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin yau da gobe.
don't know.